بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الأربعاء 29 جمادى الآخرة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادى شكرا دبولة دليه تدقوم شاترا وانده ديدا 29 أكتوبر 1998. إذن بعمل تابمنا كراتو أتكن وانا لده في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها الشيخ المحدث العلامة أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. Muna ƙarƙashin babin da ke da bayani da al-isti'azatu wa taflu fi salati li daf'il waswasa. Mun karanta wannan babi da hadisin da ke cikin shi, mun fara shiga ainihin babin ruku'i sai lokaci ya kure mana. To dangane da wannan babi da muka fara a jiya, ma'ana babin da tsakani na da sallata, ya ta rikida mini sallata, in ka tsaga ni kan gadon sallata kullun sai rikici ya same ni, haka ya rikita mini kira'ata, in tuɗe kullun al'amari ba daɗi. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce, wannan irin shaitani sunan shi hinzab. Duk sa'an da ka ji shi ya zo maka, sai ka ainihin yi ta'awuzi so uku, ka tofar ainihin so uku. Kamar yadda muka yi bayani jiya, sai kai a'udhu billahi sami'il alimi minash shaitanir rajimi min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, hagu da kai sai ka tofar, haka za kai daya kai biyu kai uku. Yace yayin da ya haka, sai Allah madaukakin sarki ya tafi mishi da ainihin wannan ainihin shaitani. Ina fatan jama'a sun gane wannan. To wannan hadisi sai muka fara tattauna mas'ala jiya cewa yanzu wannan hadisi na nuna dukkan sahabbai kenan na da aqida akan cewa ashe shedanin aljanni na iya cutarwa, har inda ya kai cutarwa ma gashi a sallah. Tun daga shi ya ce wannan ainihin wato shedani ya shiga tsakanin shi da sallar shi, don ba cewa ya sallar tana rikice mishi ba, cewa inna shaytana qad hala baini wa baina salati wa qira'ati, sai ya dora wannan matsala akan ainihin wannan shedanin aljanni. Manzo Allah bai ce dan me zaka ce shedan yana rike da sallar ka, ashe baka da imani? Ashe wannan ya nuna cutarwar da shedanun aljanu suke gaskiya ce, shine sai annabi ya bashi ainihin makarin wannan matsala ta wannan ainihin shedanin aljani. To aje muka fara bayani wannan matsalar. Muka ce gaba tsakanin dan adam da shedani ko kuma da aljani a takaice, gaba ce wadda take rikakkiyar gaba sakamakon hasada da girman kai da suka shigi Iblis tun lokacin da Allah madaukakin sarki ya ainihin nufin zai halicci annabi Adamu. Mala'iku suka ce, ya Allah, za kuma kai wata halitta da za ta yi ta ta'addanci, tana kashe-kashe, tana zubda jini da barna ainihin a bayan ƙasa? Sai ainihin Allah madaukakin sarki ya ce, ni na san abin da ba ku sani ba. Allah madaukakin sarki ya ce, na san abin da ba ku sani. Menene abin da na sani wanda ba ku sani ba? Ni na san gaibu, Allah ya san gaibu. Saboda haka sai Allah ya halicci annabi Adamu. Da ya halicci annabi Adamu, sai Allah madaukakin sarki ya sanar da annabi Adamu duk abin da ke cikin aljanna. Allah ya karantar da shi sunan shi, ya bashi wani ilimi a kan shi. To shine Allah ya kokarin ya nuna wa mala'iku wannan halitta da kuka nemi ku rena ta. Ta fafi ku daraja a wurina, don ta ɗare ku da abu mafi daraja shi ne ilimi. Sai Allah ya ce su gaya mishi sunayen abubuwan da ke aljanna, sai suka kasa. Sai Allah ya ce Adamu dukka ba su labari, shi ne annabi Adamu duk ya gaya musu. Sai annabi Adamu ya zama ya fi ainihin a mala'iku daraja. In ya zan ya fi mala'iku daraja, to jazman ya fi shaitanu daraja, ya fi aljanu daraja ke. To shi kenan sai aka ce, to tun da ya fi ku ilimi, ko ku faɗi ku yi mishi sujuda gaba ɗaya. Duk baki ɗayansu suka faɗi suka yi mishi sujuda.
a wannan lokacin Iblis na cikin su shi ma dan shi ya girman kai Allah ya ce kana minal jinni shi cikin su yake amma shi ba mala'ika bane aljanni ne shi fa fasaka an amri rabbi shi sai ya tawaye sai ya ce ba zai sujuda ba abin da ya dauke shi akan haka kuwa shine hasada mummunan kiyasi yayi yaya za a yi ni da ka halicce ni da wuta shi ku ka halicce shi daga ƙasa kuma a ce wuta ta durƙusa ko ta kwanta ta ainihin yi wa ƙasa sujuda ku Allah madaukakin sarki ya la'ance shi shine Iblis ya ce ya Allah akan wannan har ka la'ance ni ya ce to da shi da zuriyar shi ba zan bar su su zauna lafiya shine ya shiga ya fita ya ga dai yayi sanadin an warta ko annabi Adamu daga aljanna to sai kuwa da yayi nasara to tun daga nan sai Allah ya hada mu baki dai sai mana baki yace ku taho ku zama makiyan junan ku mu muna kin aljanu su suna kin mu to dan duniyan nan a zauna lafiya cikin hikimar Allah sai Allah ya saka ya mana su mu ba mu ganin su uku wasu na ganin ma'anar ba mu ganin su shine ba za mu iya ganin aljani da surar shi ta aljani ba amma an aljani ya rikide ya zama wani abu da idan ka ke iya daukar ganin shi zaka iya gani aljani ya rikide ya zama maciji ko ya zama mace ko namiji ko maciji ko kudi ko wani abu zaka iya ganin shi anan don baka gan shi a cikin irin surar da shi yake iya ganin ka ba kai yana iya ganin ka a matsayin ka na mutum ko baka rikida ka zama wani abu ko amma shi da zaka iya ganin shi a surar shi ta aljani inda ya rikide ya zama wani abu ba a karkashin wannan ne waccan aya take magana akan cewa innahu yarakum huwa wa zurriyyatuhu wa qabiluhu min haythu la tarawnahu shi Iblis da shi da zurriyar shi suna iya ganin ku sai Allah ya ce min haythu ta yadda su suke iya ganin ku a siffar ku ta ɗan adam to ku ba za ku iya ganin su a siffar su ta aljanu ba amma in sun rikita sun zama wani abu zaka iya ganin su haka yi mu'amala da su kamar yadda ce da yawa malaman su ma suka ce haƙuri na gudanuwa tsakanin ainihin ɗan adam da aljanu to a takaicen takaitawa wannan gaba da ke tsakanin mu da su sai ya zama wannan gabar ta fi tsanani dangane da fannin su saboda duban asalin yadda halitta su take halitta su akwai harara a ciki akwai zafi a ciki saboda me saboda ainihin wuta ce asalin abin halitta su yasa babu rahama tare da su mu kuma akwai taushin hali da rahama tare da mu saboda asalin duban madda abin da aka halicce mu shine annabi Adamu an yi shi daga ƙasa ne mu kuma ƴaƴan shi daga maniyi aka yi mu da ƙasa da maniyi dukkan su abubuwa ne waɗanda suke masu taushi masu sanyi ku sai zama gabar ta fi tsanani ta fannin su wannan gaba da Iblis da zuriyar shi suke da ita daga su kashe akwai gaba wadda akwai manufa akan wannan gaba mafi muni ita ce ya waye gari ya ganka ka zo wuta kamar yadda shi ma zai je wuta shine in aka shiga wuta aka daidaitu tsaf sai Allah ya ce wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr sai shi dan ya miƙe yayi jawabi a cikin wuta bayan ƴan wuta sun gama shiga ya ce Allah ya yi muku alkawari alkawarin gaskiya ya ce in kuka bi shi zai saka ku a aljanna ni kuma na yi muku alkawari na rudi da yaudara kuka biyo ni to gashi yau ta faru ta kare mun waye gari ni da ku a wuta fala talumuni wa lumu anfusakum kada shegen da ya zarge ni kowa ya zargi kanshi ma ana bi musrifikum wama antum bi musrikhiya bazan iya fitar da ku ba ba za ku iya fitar da ni ba sai kuma yace azzalimai a yau sun yi asara sai tafiya ba ku to wannan ita ce babbar manufa akan wannan gaba ya ganka ka shiga wuta kabaramar manufa kuma ita ce a nan duniya to ya kasa ta kashi biyu da shi da zurriyar shi akwai daga cikin kananan manufofin guda biyu na ɗaya ya ga cewa ya ruguza maka ibadarka na biyu kuma ya ga cewa ya saka cuta a cikin ainihin wato jikinka ku dangane da ainihin ya lalata maka ibadarka shine wannan hadisi na Usman yake magana ashe yanzu wannan karamar manufar Iblis ce akan dan adam ya ga ya ruguza maka ibadarka don ya san ruguza maka ibadarka din nan shi zai haifar da waccan babban manufar in aka ce kullun kana sallah kullun sallarka a rikice kira'arka a rikice ina sallah jama'a don aka ce babu sallah kuma ina aljanna ranar kiyama in aka ce ba aljanna sai ne sai wuta to manufar shi ta tabbata babbake to haka ainihin wannan manufar tashi wajen ya rikita ka dangane da tsarki al-Imam Muslim ya ruwaito hadisi sahihi manzo Allah yace idan mutun yazo ya fara sallah sai shedan yazo ya rinka ce mishi ahdatha alwalarka ta kai kai tusa kai hadasi baka da tsarki fa manzo Allah yace karka sake ka gaskata shi ka kayyata shi yace karka sake ka yanke sallar ka sai ka ji karar tusa ko kuma sai ka ji warinta to wannan ainihin dan yaga cewa ya ruguza maka ibadarka ya lalata maka ibadarka daga cikin wannan fanni a tattakaice sannan bangare na biyu na cutar da jikinka shine iblis yaga ya sanya maka hauka kamar yadda ainihin hadisin da muka karanto a baya yake nunawa a'udhu billahi as-sami'il 'alimi minash shaitanir rajim min hamzihi manzo Allah yana roƙon Allah ya tsare shi daga shaitan ya sa mishi hauka ashe shaitanin aljanni yana sanya hauka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan kenan sannan na biyu akwai hadisi sahihi wanda yazo cikin Bukhari da Muslim da ainihin Abi Dawud da sauran littafai wata mata cikin kannan matan Annabi sallallahu alaihi wa sallama mai suna ainihin Hannatu tazo ta samu ainihin manzo Allah tace ya Rasulullahi jinin haila yana zubar mini zuba mai yawa yadda yake baya kakkautawa ko kada sai in daina sallah kenan sai manzo Allah yace a wannan irin shedani yana zungurun wata jijiya ne sai ta ci gaba da zubar da jini dan kin ga wannan karki ainihin daina yin sallah jinin istihaba ke ko kaga cutarwa kenan a cikin jikin sa'annan yana daga cikin irin wannan cutarwa ya ainihin shige ka a cikin jikinka ya rinka gurza ka a ƙasa kuma da hadisin Bukhari da Muslim yazo a cikin ainihin sunan a cikin sahihul Bukhari daga Abdullahi dan Abbas yace wa Abu nuna maka wata mace yar aljanna Abu yace wannan mata ka ganta tazo ta ce wa Annabi tana faduwa tana farfadiya kuma wannan farfadiya in ce tana tsareci manzo Allah ka roka min Allah sai ma'aiki yace da zaki hakura to da aljanna ce garantin sai wannan mata ta ce tuna hakura amma tsareci fa da nake sai manzo Allah ya roki Allah ta daina yin tsareci wannan buga ta da kasa da take faruwa ta hanyar farfadiya malamai sun tabbatar da wannan farfadiya nau'i ce daga cikin nau'in farfadiyar da aljanu suke saka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka a takaicen takaitawa waɗannan na daga cikin manufofi na shi ainihin shedan ya ga cewa ya sanya ka ka kafirce wa Allah ka ki bautar Allah ranar alkiyama kuwa ya gari da kai da shi a cikin wuta in haka bata samu ba to sai karaman manufar shi shine ya saka maka cuta a cikin jikinka ko kuma ya zo ainihin ya saka maka lalaci ko kuma nakasa a ainihin cikin sallarka ko wata nau'i na ibada taka domin yanzu waccan matar kaga a yadda ita take fahimta tana cewa ta daina yin sallah domin jinin istihaba yana wucewa mace akwai cikin matan Annabi kun mu hadiba sai da ta shekara 7 jinin istihaba yana fita daga farkin ta daya yanzu kaga in bata san fiki ba bata san karatu ba yaya shikenan sai ta daina sallah baki daya a ce musulmi ya shekara 7 baya sallah wace asara ta wuce wannan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan a takaicen takaitawa na daga cikin ainihin manufofi na ainihin Iblis akan yana daga cikin waɗannan manufofi har wa yau shine sarkafa gaba da kiyayya a tsakanin dan adam to sakamakon haka sai Iblis shaytanun aljanu suke samun ainihin haɗin gwiwa da dan adam wajen su rinka nuna miki wasu abubuwa da zai yi ya biya kafircewa Allah idan ya kafircewa Allah ta wannan hanyar su kuma sai su ainihin bashi wasu asirai waɗanda zai rinka yin asiri yana kashe mutane yayi asiri yana raba mata da miji a koruwa na daga gari a tsiya ta wani a yi kaza duk baki dai sai Allah ya ce wa ma hum bi darrin bihi min ahadin ya ce illa bi idinillah ba za su iya cutar da wani da komai ba sai da izinin Allah to a ƙarƙashin wannan hanyar ake samun asiri yake afkuwa shine mutum in yana son ya zama boka sai ainihin ya je ya samu wani daki mai duhu sai ya kulla kanshi ko dai ya zama yana cikin janaba ko kuma akalla ya zama yana ainihin zauna babu tsarki tare da shi ba shi da alwala to a irin wannan hali idan ya zauna a haka sai zauna yana yin wasu wurdodi ya sanya ainihin turare mai ƙarfi da duhu yana yin wasu wurdodi yana surkulle yana kiran manya-manyan aljanu yana wasa su haka zai zauna yana tai yana tai yana tai yana tai yana tai idan har bukatar shi ta biya wani babba daga cikin aljanu ya zo wucewa yaji wannan mutumi dake kokarin ya samu wannan hanya yana ta kiran sunayen manya-manyan aljanu sai wannan ainihin aljani sai ya tsaya ya saurare shi to sai fara bashi ansa to wannan mutun ya fara kaiwa ga manufar shi to ya zauna haka zai ci gaba da yi gobe haka jibe har dai rana ta ƙarshe da suka nufi su amsa mishi sai ya je ne mishi kirari yana yaban shi shi wannan aljani yana yaban wannan mutum yana yaban shi yana wasa shi to daga ƙarshe sai ainihin yi mishi wani abu na tsoro wanda zai razana shi daga nan in yi nasara ya daure shi kenan in bai daure ba kuma ya haukace yana waɗannan wirdodi yana kiran manya-manyan sunayen aljanu ko mala'iku sai ga kafin mutum ta faɗo kan mutum ya faɗo sai ga wannan sura ta faɗo sai ga mutum ya haɗu amma gashi mutum gaba ɗaya amma babu kai ya taso mishi gadan-gadan kamar zai ainihin hallaka shi babu abin da zai mishi in ya ga ya daura wannan sai kuma ya zama mishi miciji ya zama mishi halitta iri kaza yayi kaza yayi kaza duk yadda zai ya tsorata shi sai yayi idan mutumin ya daure yana gama ya mishi wannan duk abubuwan ban tsoro sai kuma ya ji ana yaban shi to me kake so sai ce yana son ne zai a haɗa shi da wasu yara daga cikin yaran aljanu waɗanda zai rinka aiki da su to shikenan sai shi wannan ainihin shugaba na aljanu sai mishi sharadi zaka rinka yanka jarirai ko zaka rinka ainihin rubuta alqur'ani da jini ko zaka rinka taka alqur'ani izfi 60 ko zaka samu alqur'ani izfi 60 kamar da shi ya zama takalmi gare ka izu 30 ka daura kafar dama izu 30 kafa hagu ka taka kana kiran manyan aljanu da mala'iku ka shiga ban daki duk sanda kake son ka ainihin samu wani gudunmawa na wasu aljanu da zasu yi maka aiki to kai ɗayan waɗannan abubuwa ko makamantan haka shikenan sai buƙatar shi sai ta biya akan duk hanyoyi ne na kafirci babu wata hanya daga cikin irin waɗannan hanyoyi na bokanci da aljani zai sarrafa kanshi gare ka wallahi sai ya tabbata ka zama kafiri ko yace a samu jinin haila a rubuta alqur'ani ko a rubuta alqur'ani ta baibai jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to shikenan sai a zo ana irin wannan aiki duk sanda yake da bukata sai a turo mishi waɗannan aljanu to waɗannan aljanu sai zama za a yi yanka yankan da za a yi shi babban nasu goga kwata-kwata shi zai sha jinin su kuma waɗannan kawai turo su zai yi su yi aiki to kun ga za su rinka aikin banza kenan kura da shan bugu gardi da amsar kudi su da yin wahala amma ne gidansu da karɓan sakamakon wahalarsu to sakamakon haka sai su rinka taɓa wannan boka kullun yana cikin ciwon kai matar shi tana cikin bari an haifan mishi ɗa ba shi da kyakkyawan halitta da makamantan haka saboda shi wannan mai wa bokan wahala ba abin da yake ci a wurin bokan mai gidan shi yake ci to sakamakon haka sai kuma ya rinka wahalar da bokan dan dole dai wa mai gidan shi biyayya tunda ya fi karfin shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan a takaice hanyar da suke bi kenan ainihin su samu irin waɗannan aljanu to wannan kaga dan adam ya samu haɗin kai da aljani danye ne dan ya cutar da dan uwan shi dan adam sai a ce to na nemi aure ne sai aka kasa ni shine nake son matar kada ta zauna lafiya me kake so so ake a kore ta to wannan shi ake kira sihrut tafriq kenan za a yi yadda za a raba su yi yadda za a yi wannan aljani sai je sai ya same ta sai ya ainihin shige ta sai shige ta ta ɗayan halaye guda hudu ko tana cikin fushi ko tana cikin wata sha'awa ko ta nutsu cikin wani sabon Allah ko kuma ta shiga cikin wani hali na matukar farin ciki da ya wuce ka'ida a irin waɗannan halaye guda hudu sai zo wannan aljani yana binta ana bata mata rai ko ta shiga cikin wani hali na razana ko farin ciki mai yawa ko na sha'awa ko makamantan haka furf sai samu sai shiga jikinta sai ji shikenan sai rinka juya zuciyarta sai ta ji bata kaunar wannan miji duk abin da ya kamata a yi wannan miji ya ji daɗi ba za ta yi mishi ba duk abin da ta san ba ya so shi sai dan dai me dan ya raba su to wannan shi ake kira sihirut tafriq idan ba haka ba kuma ko a ce a yi sihirut takhyil shine ya zama a yi rufa ido ga idanta ko ga idan mijin yadda idan ta shigo ɗakin shi sai ta rinka ganin shi ya zama zaki tana shigowa zaki za ta gani sai ta ruga da gudu kuna cewa lafiya ta ce zaki ne a ɗakin ina zakin tana nuna mijin gashi kuna cewa mijin ki ne tana zaki sihiru takhyil kenan an riga an rufe idan ta zaki take ko kuma shi haka ya shigo ɗakin sai ga kura ina zai zauna ka shigo wurin amarya kaga kura ko kuma ai rab rab din nan shine yazo ainihin saduwa da ita ko ai rabbut taballu ko rabbut taghur iri iri ne waɗannan tsafe-tsafe nasu duk kafirci ne da maguzanci sai zo bujurwa ce tsaf ya aure ta amma tunda an samu wani shedanin saurayya ji an asirce ta yana saduwa da ita sai ji ta fara kamar bazawara kamar tsohuwa babu budurta tare da ita gaba ɗaya sai ji ta duk a bude sai fara shakka dangane da al'amarin ta shi ya aure budurwa to ko ma ƴar iska ce je aure ko kuma ya zama ba ta da ihsas yazo yana saduwa da ita sai ta kamar tsumma da aka zuba mishi ruwa shakka sakanin tayi zagabba abinda take motsi ta nuna ita mace ce dun rabbi ne wannan ko kuma ya zama yazo saduwa da ita sai farjin ya toshi ko yazo saduwa da ita sai azzakarin shi sai ta bakali yana daga ta kuma sai azzakari ya dawo lafiya ko ya zama ya sadu da ita ya sadu da ita amma mani ya kasa fita duk wannan nau'uka ne na rabb duk in ba su nasara akan haka ba sai su koma wajen bangaren koko sai a sanya wannan aljani duk sanda ciki zai shiga sai ya tarwatsar da ciki duk sanda ciki zai shiga sai ya tarwatsar da shi sai kaga irin wannan ciki ya taho zai kai wata uku wata hudu sai ya zubi wata uku wata hudu sai ya zubi wata uku wata hudu sai ya zubi duk wannan aiki ne na shedanin aljanu waɗanda suke samun haɗin kai da ainihin bokaye jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to idan irin wannan ta faru to kaga iblis ya samu wata manufa ta shi shine ya hada dan adam da dan adam gaba ya sa dan adam ya cutar da dan adam jama'a mun fahimci wannan to kamar yadda muka fara fade jiya cewa sihirin an dube shi ta wani wurin yana kasuwa kashi biyu akwai ainihin sihirul haqiqa shine ayi abu gashi zahiri a ga ya faru ake wani an kore shi daga garin nan shi Bahaushe yake kira kuciya wannan sihirul haqiqa ne nau'i ne na sihirul tafriq wani an raba shi da ran shi wani an raba shi da matar shi wani an raba shi da gidan shi wani an raba shi da rumfar shi an raba wani da wani aminin shi ne wani uban gida ne da yaron gida an raba su duk makamantan wannan sannan akwai sihirul takhil na rufa'ida da muka ce ta wani wurin kuma in ka dubi ainihin sihiri sai ka dubi shi wannan sihiri din nan da aka ce na haqiqa sai ka dube shi ya kasu kamar kashi 8 ko sama da haka akwai wanda za a yi kamar yadda muka faɗi za a haukatar da mutum wani kuma za a yi wata gaba tashi ta shanye wani kuma za a yi dan ya samu tabuwa a cikin kwakwalwar shi ba hauka bane wata gaba bata tabu ba amma kai daga ganin irin yadda yake abubuwan shi ka san cewa ba cikin lafiya yake duk abubuwa na masu hankali baya yi amma kuma shi ba mahaukaci ne na duka da zagi wani kuma sai a saka mishi khumul sai zauna a ranar sai awa 12 rana tana dukan shi baya ji ya dauka da su ma da menene a jikin shi baya ji ta kama zai dariya ku ƴan uwan shi mutane ba zai dariya da ku ba sai ga yana ta kallon wani wuri yana ainihin ta dariya ko makamantan haka ko yana ta fada ko yana ta zage-zage duk waɗannan nau'uka ne na asiri ko kuma ai wa mace sihirut ta'til ta'filuz zawaj ta kasa yin aure da zaran an daidaita da ita wance eh kaza 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 kana kwanciya bacci sai wannan aljani ko aljana ya zo ya ce ki auren ki ga abin da zai same ki kana tashi duk duniyar nan a kira gogo da wane ne ta ce wallahi bata ji ba bata gani ba a bacci tana yawo haka a sake samu wani saurayin a hada ba yadda za a yi ce da ai mata aure duk wannan nau'uka ne da suke don su samu su nasara ainihin su ga cewa sun sabbabar da gaba da ke yi a tsakanin jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ko a takaice ya jama'a dangane da bokanci dai kamar yadda kaji to bokanci haramun ne kafirci dai a cikin addinin musulunci saboda hadisai sahihai waɗanda suka zo a cikin musnad al-bazzar da sunan na al-imam abi dauda da makamantan su manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace wanda yaje wurin boka boka ya gaya mishi magana ya ji to wannan mutum ya kafirce wa abinda Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ce dan haka wannan hadisi na nuna mana sharadin ka zama kafiri in ka je wurin boka sai in ya gaya maka magana ka ji ko ya baka wani abu ka karba ko ya baka wata fatawa ko ya hana maka yin wani abu ko ya umarce ka da yin wani abu kuma ka umarci sannan ka zama kafiri abinda wannan hadisi ya hukunta ke hadisi kuma cikin sahih muslim kamar yadda muka fara fadi jiya annabi ya ce wanda ya je wurin boka bi mujarrad zuwa kawai sai kafan 40 kana sallah Allah bai karba ba ina ma'anar wannan ka je wurin boka sai boka ya gaya maka magana sai da kanka sai ka auna da kwakwalwar kanka sai ka ga cewa wannan magana a hankalce ko a shar'ance ba daidai bane kai aiki da ita misali ka je wurin boka sai boka ya ce aje a siyo rago ragon nan da ranshi a zaro harshen shi a sa wuka a yanke harshen wannan jini a tara a zuba a bokiti akwai abubuwa da za a yi na magani da shi sai kaga cewa haba jama'a a hankalce ba za a ji tausayin wannan rago ba sai kace to ba za ka bi wannan umarni ba wannan zuwan da kai kawai gashi ya gaya ma magana ka kiji wannan zuwan da kai kawai sai Allah dabbar da kai sallar kwana 40 an dage ta ba za a karbe ta kuma malamai suka ce lallai dole kai ta in baka yi ta ba kuma za a tsaye maka da haddin kisa ka daina sallah kana yin ta kuma sai Allah ya lalata ta baya san sai ka kan 40 wannan ladabi akai maka aka ce sai dai in ka tuba ka yi istighfari Allah ya yafe ka cikakken bayani kamar yadda na faɗa ka karanta littafin Tafsirul Azizul Hakim to dan haka boka jama'a kafiri cikakken kafiri kuma kufrun mukhrijun anil milla kafirci irin na Fir'auna da Hamana kafircin da ke fitarwa daga addinin musulunci to yanzu mas'alar da muke fama da ita a Najeriya jama'a guda daya ce boka in ya kasaita ya zama kasugumin boka sai ma kaji ana ce mishi malam in ya ƙara kasaita ya haɓaka sai kaji ana ce mishi sheikh in ya ƙara kasaita sai ma kaji ana ce mishi wali to wannan mas'ala tana rikida mutanen Najeriya idan mu ne musu wa'azi muna ce musu irin waɗannan din nan da suke cewa shehunnai ne ko malamai ne ko makamantan haka sai mu ce ai waɗannan maguzawa ne kafirai ne sai a ce muna kafir da manyan malamai ba malamai bane ai balle a ce sun kai matsala ta shehuntaka balle a ce sun kai matsala daraja ta ainihin walittaka waliyin mutum ai ba karaman mutum bane a wurin Allah boka fasiki ne yanzu wacce hanya ce zaka bi ka iya gane wane malami ne na sunna wane kuma boka ne kaga wannan hanya ita za ta taimake ka duk ilimin mutum cikin ayyukan ilimin shi in yana wani aiki na bokanci zaka iya ganewa don haka a takaice takaita sai mu ce wa billahi tawfiq alamatu yu'rafu biha sahib alamomin da ake gane wane boka ne wane matsafi ne dan dabo ne wane lirfa'ida ne na daya idza wajadta alamatan wahidatan min hadhihi alamati fi ahd almu'alijina fa huwa sahirun bila adna rayb in dai har kaga wani mutum yace ko yana maganin iska ko yana maganin asiri ko shi malami ne sai ka ganshi da wannan alama cikin alamomin nan da zamu faɗa kamar guda 13 to babu shakka ko kadan wannan mutum boka ne fa hadhihi alamatu hiya ga waɗannan alamomi awwalan alama ta farko yas'alu almarida an ismihi wa ismi ummi duk sanda ka je wurin malami da matsala ta rashin lafiya ce ko ta fatawa ce ko roƙon Allah zai maka ko zai maka roƙon Allah akan wani ne buƙatar ka ta biya sai ka ji ya tambaye ka game da sunanka da sunan mahaifiyarka ko sunan wanda za a yi maka roƙon Allah akan shi da sunan mahaifiyar shi to wannan mutum boka ne menene ya hada zaka yi min maganin kaina na ciwo ko kirji na ciwo ko an min asiri ko aljani na jikina me ya hada sai ka tambayi sunan uwata in kai ba boka bane ina alakan rashin lafiya ta da sunan uwata sai dan aikin bokanci to me sirrin wannan tambayar sunan uwa da suke shine bokaye suna da ainihin ka'ida wajen ainihin hada asirin su da suke ko kuma baka magani idan za su dukkan bokaye suna da abubuwa guda hudu waɗanda a kansu ne ainihin suke gina aikin su na bokanci ta hanyar magani ne ko ta hanyar yin asiri waɗannan abubuwa guda hudu shine na farko ruwa na biyu kasa na uku iska na hudu wuta to duk inda kaga dan adam a duniyan nan kowane iri ne sunan shi baya fita daga ɗayan waɗannan harufan hijaiya na larabci alifun ba'un har zuwa ya'u menene sunan shi Ahmad menene sunan mahaifiyar shi Karimatu misali mu sai a dubi waɗannan haruffa ne suka fi yawa a cikin sunanka waɗanda irin waɗannan haruffa akwai tarayyar su a cikin sunan mahaifiyarka misali Ahmad Karimatu yanzu mun samu harafin mimun a cikin sunanka Ahmadu akwai kuma sunan akwai harafin mimun a cikin sunan mahaifiyarka waɗannan harufan su ne suke da tarayya misali ko a cikin sunanka da sunanta ko waɗannan harufa na hijaiya guda 27 ko da 8 nan sai suka kasafta su kashi hudu gwargwadon karkasuwan waɗancan abubuwa da muka faɗa wuta da ruwa da ainihin iska da makamantansu sai a ce mimun ɗin nan tana wannan wuri ne sai mimun misali tana bangaren naru wuta sai ake sai a hada wannan asiri idan aka hada wannan asiri sai ace to wannan mutum sunan shi yayi daidai da nari na wuta ne sunan shi dan kan akai wannan asiri sai ake sai a samu gashin shi ko a samu ainihin hular shi ko wani abu da ya taba sawa ko duk in ba a samu wannan ba sai a duba ina ne ya kasar da ya taka babu takalmi tare da shi sai a ji a danko wannan kasar sai a zo sai a hada wannan asiri sai a ji sai a kunna wuta sai a kona wannan konawa da aka yi ita ce za ta buɗe jikin shi ga aljannan da za a aika mishi sai shi idan a ruwa ne sai ainihin sai a je sai a zuba a ruwa to wannan ya buɗe ainihin jikin shi duk inda yake in ya taba ruwa jikin shi ya buɗe wannan aljani da za a aika mishi zai samu damar shiga shi in a kasa ne sai a binne duk inda yake ya cire kafar shi ba takalmi ya taka kasa inda an binne ko a ina ne kenan wannan jiki nashi ya buɗe sai aljanin ya shige shi in ya shiga ɗayan waɗancan halaye da muka faɗa don jikin ya buɗe amma yanzu abin da ya rage to kuma shi wannan hali ne zai shiga aljanin ya samu damar shigan shi misali sai aka tunzura shi sai ya fushi sirrin da ya sa kenan ka ji annabi a wancan lokaci da muka karanta ya ga wani ya yi fushi sai ya ce da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim da zai ta'awudi da abin ya tafi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan a takaicen takaitawa gaba ainihin ta farko ta wannan bayani ke mun fahimci wannan da kyau jama'a gaba ta biyu ta wannan bayani shine zaka ce to menene yasa ba sa tambayar sunan uba ce uwa to saboda uwa tabbas ce ita ta haife ka babu shakka akan tabbas kai din nan jinin ta amma saboda shakka na iya karfasuwa dangane da uba ya zama ko kai dai ka san ubanka ne amma ya zama hakikatan ba jinin shi bane don ko ya zama ba jinin shi bane aka hada da harafin sunanka da harafin sunan shi aka ainihin fitar aka yi asirin ba zai ci ba dan haka tun farko da ayi da abin da yake mazinna ne akwai zato a ciki don ma ai da wanda yake tabbas ne sirrin da yasa suke hada da uwa ke jama'a mun fahimci wannan da kyau ko kamar da yadda ka ji mun fada sai ka kiyasta akan sauran wani nashi turabi ne wani nari ne wani ma'i ne wani hawa'i ne za a hada iska ne da an daura a bishiya haka iska ta kada shikenan duk inda yake cikin shi ya bude ya rage kuma aljanin ya shige shi in ya samu dama jama'a mun fahimci wannan da kyau ko idan haka ake cewa ko ka san kai ahli sunna ne kana bin sunna kaka dogara cewa ni ahli sunna ne ai ba abin da zai shafe ni a'a ka tsaye akan sunna din nan dimin da'ima kuma ka tsaye akan zikrullah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama cikin hadisi sahihi da al-imam ibn majah ya ruwaito yace la yazalu lisanuka ratban bi dhikrillah kar ka saki harshen ka ya ainihin bushe ko yaushe harshen ka zama danye ne a cikin zikirin Allah ina ma'anar wannan ba wai zama za ka yi awa 24 kana zikiri ba ana nufin duk gabar da kake ciki to wannan zikiri ya dace kai ban daki za ka shiga me ya kamata ka ce ka fito me ya kamata ka ce kasuwa za ka shiga me ya kamata ka ce din nau'in alfasha kuma ta fita daga bakin ka ta kauda daga gabobin ka wallahi duk ka hada suna bugo maka asiri sai ka zauna lafiya shine hirzin kawai shine tsare jama'a mun fahimci wannan da kyau ko sannan alama ta biyu da ake gane boka ya akhudhu asaran min asarin mari sai ne mai akawo mishi ainihin wani abu daga cikin abubuwan da mara lafiyan yake aiki da su ko kuma ainihin wannan da ake son aiwa asirin kamar saubin yace a kawo riga shi ko kalantuwa ko mindin ko makamantan haka to yanzu wannan ya tsoratar da kai kenan daga kadi duk kayan ka kai wurin wanki ba zai tsoratar da kai ba
ka kiyaye wadancan kaidojin ka dogara ga Allah su dauki rija su je su yi asiri aikin banza su kai to yanzu ya rage matsalar kuma yadda muka faɗi da aka yi wa annabi asiri aka ce an hada da wannan gashi to yanzu ina hukuncin mutum ya aski ya bar gashin shi a wurin wanzami ko kumbashi a wurin mai yankan farce ko makamancin haka al-imam ahmad ibn hanbali kuma yadda al-imam abubakar khallal ya bada labari yace imam ahmad yace mustahabbi ne kai maka aski ka je ka kwashe wannan su ma ka je a sirrance ka koye ta inda ka ko kuma ka kwashe wannan kumba ka je ka koye ta ka je ma'ana ka binne ta wani wuri da don tsoron haka amma in ka kai matuƙa a wajen dogaro ga Allah sakamakon kana kiyaye waɗancan ka'idoji ka bar su ko ina babu abin da zai same ka insha Allah dan ba lalle bane su iya kama ka za su iya yi ya ki kama ka saboda Allah ya kiyaye ka sakamakon waɗannan abubuwa da kake kama mun ji wannan da kyau ko sannan na uku ahyanan yatlubu hayawanan bi sifatin muayyana li yadhbahaha wala yadhkur rasulullahi wala yadhkur rasulullahi alayhi ko da dama za ka ji wurin malami zai ce zai maka magani ko zai maka roƙon Allah zai ce a kawo dabba kaza amma sai fatuwa ta siffa muayyana ko bakar kaza ko mai harare garke ko butsa ko mai juyayyen kai ko rago mai kaza to daga ka ji haka ka san boka ne amma ka dubi aka ce sai in ya ce wata muayyana zaka iya zuwa malamin sunna sai ya ce to wannan roƙon Allah da zamu yi maka babu ne sai ka je kai sadaka ko ka sai rago ka yanka ko ka sai gurgudan abu ka yanka yanka da nufin kai tawassul ya Allah sakamakon addu'ar da nake yi kuma ake taya ni sa'annan sakamakon wannan rago da na yanka Allah ka biya min bukata to kaga wannan daban ne amma shi yanzu ya ce ka kawo kaza harare garki ko wani abu makamancin haka sannan in ya zo yanka ba zai ambaci sunan Allah ba wa rubama la taha bi damihi amakin al alam min al mari wani lokacin ma in rashin lafiya ce ka zo da ita wurin irin wannan boka an yanka kaza ko ragon ba an bace sunan Allah ba sai kuma a ce a ɗibo jinin a shashafa a wurin cutar auyar ni bihi fi makani kharib ko kuma yaje jefar a wani wuri wanda mutane ba sa kai da komowa a wannan wurin wanda duk ka same shi da irin wannan alama to ka tabbatar boka ne na hudu kitabatu salati rubuta surkulle a samu allo allon karfe ko allo na addu'a ko makamancin haka sai a yi rubutu wanda yake ba zai ainihin karantu ba ko kuma zai karantu amma sai kaga yana da wata ma'ana ta tawassuli zuwa ga wasu shedanin aljanu ko ainihin mala'iku jama'a mun fahimci wannan ya zama wani abu za a rubuta surkulle wanda ma'anar shi ba za ta fito ba sai kaga ya rubuta misali aya ta alqur'ani sai rubuta yasin wal qur'anil hakim sai kuma ya rubuta ajib ya saka ya'in ko kaga surkulle ya shigo ciki ajib ya saka ya'in ya saka ya manya ne cikin aljanu bayan ya gawo ayar qur'ani ya cin wal qur'anil hakim sai kuma yace ya kai shugaban aljanu ka karba mana ko kaga surkulle ya shigo ciki duk wanda kaga haka tare da shi ka tabbatar boka ne na biyar tilawatul azaimi wa talasim alghair almafhuma kajena wani karatu yana ainihin yin wani surkulle wanda yake ba a fahimta abin da yake cewa bai da ma'ana a larabci na shida ikfa'ul marid shijaban yahtawi ala murabba'atin bi dakhilha hurufun aw arqam kaje mutun ya dauki laya ya baka wannan laya sai zama a cikin ta za a samu ainihin wani irin zane haka gashi nan yana da murabba zane kuna kuka haka an yi shi kuma an rubuta wasu ainihin lambobi ko wasu harufa wannan duk wanda ya maka haka boka ne dan haka duk wanda ya dauki laya ya baka kaji maka yin shi a samu sai ai wani tambari haka a cikin ta ce hatimin annabi sulaimana hatimin wane ne sai ai gida 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 haka daga nan an sa wawun an sa kaza a ciki eh kudin dinin sai ka je fadu ku sai dinke maka wanda biya baka wannan boka ne sadi'an ya amuru al-marida bi an ya'tazila an-nas fatratan mu'ayyana fi ghurfatin la tadkhuluha ash-shams wa yusammiha al-amu al-amma al-hijba a lokacin sai ce ka je ka zauna a daki baka ba kasuwa da mutane za ka yi gurgudan ka makwana 40 ko kwana 60 kar ka sake ko da wani ya ganka sannan kar ka sake rana ta shigo maka ko ta window haka ake sa dakin ya zama dindin da duk duk wanda ya baka irin wannan umarnin boka ne faminan abu na takwas ahyanan yaqlubu min al-marid alla yamassa ma'an li muddatin mu'ayyana ghaliban takunu 40 yawman wani malamin sai ka je sai ya je wurin malami ya ce mishi ya zauna ba shi ba ta ruwa ba alwala ba wankan janaba in mace ce ba wankan haila tsawon kwana 40 wa hadhihi alamatu tadullu ala anna aljinniyya alladhi yakhdumu hadha as-sahira nasraniyyun wannan alama ta nuna cewa ko kannan to aljinin da yake aiki da su kristoci sune a cikin addinin su akwai ka'idar da za a saka ka a cikin halwa a ce kwana 40 kada ka taba ruwa to in ka ga boka ya ce maka haka to boka ne kuma alamar aljinin shi kristoci kace an abnatara yu'ti lil marid ashiyan yadkhuluha fil ard wa ba ku wani abu yace ka je ka binne a kafa ko ka binne a dokin kofar shi ko ka binne a kofar shagon shi ko makamantan haka har irin waɗannan da za a baka a ce ka hada da kafar rago ka hada da kaza ka hada da kaza a kofar gidanka duk gaba ɗaya bokanci sa'annan ashirin abu na goma yu'ti lil marid awraqan yahriquha wa yatafakharu biha ya ba ku wasu ganyayyaki yace waɗannan ganyayyaki ga sunan ka je ka shanya su sun bushe ainihin sanya su a cikin garwa shi rinka yin turare da su wannan alama ce ta bokanci alhadi 10 abu na 11 itamtimu bi kalamin ghairi mafhum sai ya zo yace zai maka addu'a ko zai maka ruqya sai ka ji yana ainihin yin wani karatu wanda yake ba a fahimta abin da yake cewa asani 10 abu na 12 ahyana yukbiru sa'ir al-sa'ir al-marida bismihi wa ismi baladihi wa mushkilatihi allati ja'a min ajliha da ka je ka zauna gaban shi wani lokacin sai ka ji ya ce sunan ka wani sunan garin ku kaza ga matsalar ka ga matsalar ka ga matsalar ka akwai wani fitinannen mutum da Allah ya yi shi a kasar Misra ya kashe shi ba da dade wannan ba sunan shi Sheikh Abdul Fattah Tuhi musamman mutanen Kano sun bala'antu da wannan mutum ya rubuta littattafai na tsafi sihiru Haruta wa Maruta wannan mutum ya yaudari Kanawa da yawa babban mutum ne a kasar Masar amma matsafi ne Balarabe sai mutum ya tashi kanar daga Kano ya tafi gurin shi sai ya je yana zuwa sai ce sunan ka wani an haife ka ranar kaza ga watan kaza yau kaza da kaza da kaza kai jirgi iri kaza da kaza ki ya baka labarin rayuwarka gaba daya sai suka fituni da shi sai suka je suka kwaso da bai ta zo suna ta buga ka anan Kano ga kana sihiru Haruta wa Maruta sihiru kaza wannan mutum zunzurutun boka ne ba da dade wannan ya rasu ba kar ku fituni da shi ba musulmi ba ne jama'a mun fahimci wannan da ku duk mutumin da kaje ka zauna ya faɗi sunan ka ya faɗi sunan garin ku ya faɗi matsalar ka ya nuna wannan mutumin boka ne al-thalith ashar na 12 yaktubu lil marid hurufan muqatta'a fi waraqatin ijabin aw fi tabaqin min al-khizz al-abyad wa ya'muru al-marid bi'ibadatihi wa shurbi duk mutumin da kaje wurin shi sai kaga ya samu ainihin allo na karfe ko wani yadi ko allon ainihin aduwa sai rubuta maka wasu harufa ga sunan daban-daban ba wai ya rubuta maka su a haɗa bane harufa ne ga sunan ya rubuta maka tafu sai kuma ya sa fadi sai ka alhamza misali iri haka sai ka mun farin kalle baka sai ce ka je ka wanke ka sha wannan mutumi boka ne wa haka sai malam yace fa in alimta anna ar-rajula sahirun ya kai mai karatu in har ka san cewa wani boka ne ya ka wazzahaba ilai ina jan kunnan ka farka take ka je wurin shi wa in ba in kuwa ba haka ba yanfadiku alayka qaulun nabiy sallallahu alayhi wa sallam maganar annabi za ta haukan ka da yace man ata kahina fasaddaqahu bima yaqulu mutumin da yaje wurin boka boka ya gaya mai magana kuma ya gaggata shi faqad kafara bima unzila ala muhammad to ya kafa cewa abin da aka sauka a kan muhammad wannan hadisi ne hasan al-imam al-bazzar ya ruwaito shi ku jama'a a takaicen takaitawa kun ji to yanzu abin da ya rage shi ne bayan da muka ji alamomin da ake gane ainihin boka to menene hukuncin boka a cikin shari'ar musulunci hukuncin boka dai ka ji matsayin shi kafiri ne hukuncin shi kuma kisa sai dai in ya tuba to Imam Malik yace ai boka zindiki ne ya za a iya gane boka ya tuba don a cikin mazhabin Imam Malik zindiki ba a gane tuban shi duk inda aka samu mutumin zindiki Imam Malik yace to ya za mu iya gane ya tuba wannan sana'a ta bokanci ta riga ta zama cikin kwakwalwar shi ta zama jinin shi da bargon shi da naman shi yaya za a iya gane cewa ya tuba don haka Imam Malik yace ala ayi halin hukuncin shi hukuncin kisa ne amma jumhurin malamai suka ce in har yayi furuci da ya tuba kuma bai taba kashe wani a halin bokancin nan nashi ba to sai ainihin a rabu da shi amma in ne furki da ya tuba tare da cewa ya taba kashe wani a halin bokancin shi to za a kashe shi ba a matsayin haddi na ridda ba amma a matsayin haddi na kisasi ramuwar wancan kisan kai da yayi jama'a mun fahimci wannan da kai ko wannan a takeicin takeitawa jama'a su ne kaɗan cikin irin manufofin da waɗannan aljanu da shekanu suke da su a kanmu to akwai wata manufar kuma ita ce su ga cewa sun haramta maka cikawa da la ilaha illallah yayin mutu a cikin hadisin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wanda duk yazo kalmar shi ta ƙarshe daga mutuwa ta zama la ilaha illallah wannan mutum zai shiga aljanna to yana daga cikin manufar su su ga cewa ka zo mutuwa ka cika babu imani to a ina muka samu wannan mun samu wannan a cikin addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yi to duk irin waɗannan fitintunu na shaytanin aljanu da asirce asirce kamar yadda ka ji na faɗi kiyaye waɗancan ka'idoji kana bin alqur'ani da sunna kana yin zikirori na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kai da zuriyarka gidanka ana karatun alqur'ani da makamantan haka sai kaga kun zauna lafiya insha Allah ta'ala wannan shine maganin waɗannan matsaloli kana yi kana wa ƴaƴanka kana nuna wa iyalanka sai kaga kun zauna lafiya amma babu larurar da za ta saka maka lalaya ko guru ko aje a yi rubutu ko wata matsala makamantan haka ko ake gidanka bari a yi mishi kafi su wannan addini ne ba na musulunci ba wajibi ne wanda yayya tuba wanda yake da su kuma lallai ya tabbatar da ya ciccire su in kuwa ba haka ba wallahi addinin musuluncin shi ya lalace ranar alkiyama zai mamaki Allah yake kul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala kuna san ga muku waɗanda suka fi kowa asara aiki a lahira a nan duniya sun yi aikin alkhairi jibge ranar kiyama suna sa ran wai za a ba su sakamako mai yawa Allah yake kuna san ga muku su alladina balla sa'ayuhum fil hayati dunya waɗanda tun a nan duniya aikin nasu ya kauce hanya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a amma su a kamanin su wai aikin su yayi kyau to karka mutu da laya a kwankwasan ka ko guru ko a wuyanka ko a kwankwasan danka ko a wuyan danka a dakko wani zare a makalawa yaro ko a makalawa yaro a duwawo ko a gidanka ranar alkiyama Allah ya saka ka a wuta fa ka ce Allah na mutu ina sallah ina salati ina zikiri ina karatun alqur'ani ka riga ka lalata waɗannan abubuwa saboda wancan maguzanci da kashi jama'a mun fahimci wannan da kyau ya sa wanda duk yake da waɗannan abubuwa wajibi ne ya rabu da su kuma na daga cikin hanyoyin da aljanu suke samun dama akan mutane ko asiri ya shige ka kai tsaye in kana da laya in kana da laya to asiri na shigar ka yadda ka san kofar duniya haka jikinka yake a wurin asiri haka kake a buɗe in ka sa laya a jikin kai har ma ya kai akwai daga cikin bokayen da suka kware akan sana'ar bokanci in suka buga su wa wani asiri asirin nan ya iya ainihin ci shi ya zama tsarin da yake da shi irin tsari ne nasu na kafirci suna son su karya shi akwai nau'in laya da za a yi a je a kafe ta kofar gidan shi yana ketarawa duk irin wannan tsari da ke tare da shi ya lalace aljanin nan sai ya samu shiga cikin shi matukar yana tare da waɗannan layu na shi yasa wannan abubuwa ba abin yi bane jama'a rashin aikin yi ne yasa malaman suka kullo muku da wannan laya da guru da makamantan su don su samu hanyar cin abinci amma wallahi ba addinin musulunci bane ko kaga an ɗauko farin kuɗi wuri an makalawa yaro a wuya ko kwabo mai huda an makalawa yaro mai a wuya duk wannan abin addinin maguzanci ne jama'a ko kuma a samu ainihin haƙarƙarin wani tsuntsu a kankare a mai da shi laya ko a mai da shi duru ko a saka shi a cikin wando ko a mai da shi bante duk wannan addinin maguzanci ne jama'a ya kamata ka duba ka bar su Allah ya shiryar da su a cikin hadisi wanda Abu Yasir ya ruwaito sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yace manzo Allah ya kasance yana yin wannan addu'a Allahumma inni a'udhu bika min at-taraddi wal hadmi wal gharaki wal hariqi wa a'udhu bika an yatakhabbata li shaytan 'inda al-maut wa a'udhu bika an amutu fi sabilika mudbiran
fa'udu bika an amuta ladiba. Wannan addu'a ta tattaro abubuwa masu yawa na neman tsari jama'a, sai kokari ka haddace. Fassararta shine, ya Allah ina roƙonka ka tsare ni minat taraddi, daga gangarowa daga sama, in ya fado daga sama wani bene ko bishiya ya mutu, wal hadim ko gini ya turmushe ka, wal gharq ko kuma ainihin ruwa ya cinye ka, ka fada rijiya ko ka fada kogi ya cinye ka, wal harik ko gogara ta cinye ka. Wa'udu bika an yatakhabbatani shaytanu inda al-maut. Ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga shaytan ya bige ni a lokacin mutuwa. Ashe kaga ba wai yanzu da kake da ranka da lafiyarka ne kadai cutarwa ba, sai bari sai ka zo mutuwa sai ya bige ka, sai ka fita cikin hayyacinka, mala'ikun mutuwa kuma in lokacin ɗaukar ranka ya fa ba za su jinkirta, ba za su ga cewa ka suma ba, ba za su ga cewa aljini ya bige ka ba, lokaci yayi sai su gara ranka. Shi wai muguntar da wannan aljini yake sanya maka ya haramta maka faɗar la ilaha illallah. Don Allah wace cutarwa ta wuce wannan? Yanzu manzon Allah yake yin wannan addu'a, ma'ana manzon Allah zai roki Allah ya tsare shi da abin da yake ba zai wuya faru ba, ba zai yi ba, da a ce ba zai yi aljini ya make mutum ya fita daga cikin hayyacin shi ba, kuma manzon Allah zai ce Allah ka tsare ni shaytani kada ya make ni lokacin mutuwa? Ai ba zai yi ba, ashe abu ne mai yiwuwa aljini ya buge ka lokacin mutuwa har ka fita hayyacinka ka kasa faɗan kalimar shahada. Wannan cikon addu'a na ƙarshe-ƙarshe kan ce, wa'udu bika an amuta fi sabilika mudbiran. Allah ina roƙonka ka tsare ni daga mutuwa a filin daga amma a halin na gudu, ana cikin jihadi na bada baya na gudu kuma in mutu, Allah ka tsare ni daga irin wannan mugun halin. Wa'udu bika an amuta ladiran. Allah ina roƙonka ka tsare ni daga mutuwa a halin maciji ya sare ni ko kunama, maciji ya sare ni daga nan ya zan sanadin mutuwa ta, Allah ka tsare ni, Allah ka tsare ni kunama ta sare ni ta zama ita ce sanadin mutuwa. Wannan hadisi al-Imam Ahmad da Abu Dawud da Nasa'i da Imam Tabarani da Mizzi su suka fitar da shi, al-Imam al-Hakim ma ya ainihin ruwaito wannan hadisi ya inganta shi. Jama'a ta kai tun kai ta kun duwan nan bayan har sai da muka shafa jiya ma mun fada akwai addu'a da annabi yake yi, u'idukum bi kalimatillahi tammatu, mun yi bayani jiya kai da kanka zaka iya maida wannan addu'a ta zama a kanka, kace a'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wahamma wa min kulli aynin lamma. Kai da kanka kenan kana roƙon Allah ya tsare ka daga wani shaytanin aljani da wani mugun matsafi da makamantan haka. Duk waɗannan addu'o'i suna da muhimmanci, amma ko ka san addu'ar da tafi su muhimmanci ita ce falaki da kasi. Yana waɗannan addu'o'i amma yayin da aka saukar mishi da falaki da nasi shikenan duk sai koma ya tare a kansu, ma'ana duk waɗannan addu'o'i na neman tsari kenan, domin waɗannan surori ayoyi guda 11 duk wani bala'in duniya da lahira, duk wani bala'i da ke faruwa sakamakon wata halitta ta Allah, mutum ne ko aljan, ku faru ka Allah ya tsare ka daga gare shi, ya rage kuma kun a'udhu bi rabbin nas, kun a'udhu bi rabbil falaq. Ya Allah kai ne ubangijin mutane, kai ka halicci mutane, Allah kai ne ubangijin safiya wayewar gari, sannan ka sake cewa karshe minal jinnati wan nas, Allah ka tsare ni daga sharrin aljanu da sharrin mutane. Dukkan wanda ke zaune nan yake saurare na, ko wanda zai saurare ni akasari ya dai san dan uwan shi mutum ya iya sharri ko, to kamar yadda ka san haka ake nuna maka, to haka aljanna yake da sharri. Wajhul munasaba kenan da yadda aka hada su, da aka ce Allah ka tsare ni daga aljanu da mutane, ba dai san dan uwanka mutum yanzu zai iya zuwa ofishinka ya hada maka sharri a kore ka, yanzu kishi ya zata miki sharri a kore ki, yanzu wani zai je maka munafinci ai maka kaza. Yadda ka san irin wannan makirkin da shiga da fice wajen kaiwa da komowar hasada, to haka ainihin aljanu suke tsakaninsu da mutane. Jama'a mun gane wannan da kyau ku, yana daga cikin cutarwan aljanu wa mutane akwai al'ayin. Al'ayin kuma yadda muka fara bayani ce shi ne kambin ido ko kambin baka, dan uwanka mutum sai kalle ka, sai wata hasada sai ta shiga ciki, shikenan sai wani zazzabi ya kama ka, ko motar kai kalla yanzu sai ta buga ko ya kalli rin farka suwarka duk al'amari sai da ka ta maka cuta ce a idan mutum sai yasa da kaga abu ya baka sha'awa wa na alhamdulillah Allah ba shi jali ya cika shago da kaya sai kace Allah ya sa albarka Allah ya sa albarka din da kake maganin wannan dafi in kana da shi a cikin gida jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to haka aljanu kuma suna da irin wannan idan suka rasa yadda za su yi da mutum kuma sukan yi mishi al'aini sai su kalli mutum da mummunar manufa wani gugun abu sai ya samu jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to a takaicen takaitawa ya jama'a waɗannan duk na kawo mana su ne sakamakon sharhin wancan hadisi na cewa da Usman ya ce shaytan yana rikita miki sallar shi kakkun bayanan da muka dangane da bokanci da boka ya din nan ka je ka samu wannan littafi babban littafi ne gashi as-sarimul batta fi tasaddi li saharatil ashraf wato takobi ne kaifi game da tinkarar bokaye masharranta wani babban malami ne mutumin kasan Masar yana zauna a kasan Masar a yanzu amma sa'an da ya littafi yana zauna a Madina ne sunan shi Sheikh Wahid Abdussalam Bali yana garin yanzu Kafr Sheikh a ainihin kasar Masar yana nan da ran shi malami ne babban malami yana da ainihin kula da akida shine waɗannan littafai na farkon sai ya sa mishi wiqayatul insani ma'ana tsarin da mutum zai samu min aljinni wa shaytan daga aljanu da shaytanu sannan ya zo wannan littafi as-sarimul battah ya karanta wannan littafi a cikin kasat 6 ya karanta littafin wutsaya a cikin kasat 5 duk baki sai ya karanta su alhamdulillah jama'a mun fahimci wannan sannan sai wannan littafi burhanul shari'i fi isbatil masu wassara littafi ne wanda Sheikh ainihin Ali Hassan Ali Abdulhamid Al-Athari almajirin Albani ɗaya daga cikin malaman da suka haɗu su biyu suka yi littafin suka fi saumin Nabi sallallahu alaihi wa sallam shi ne ya yi shi gaskiya ya tattauna wannan matsala ɗaya bayan ɗaya yana kawo hujja Allah ya ce annabi ya ce ga malamai sun ce likitoci sun ce kaza ka je ka nemi wannan littafin ka rabu da rufanin da masu rufani suke saka aljanu suna cutarwa wanda duk ya ce aljanu ba sa cutarwa sai mu ce me kake ne in ya ce ina nufin ba su isa cutar da kai ba sai da izinin Allah sai mu ce maganar ka gaskiya ce ko ko ya ce babu yadda za a yi aljanu ya cutar ko ta kaka sai mu ce kariya kake ka karya ta Allah ka karya ta annabin Allah gashi Qur'ani ya tabbatar mana gashi hadisi sun tabbatar mana annabi zai shiga ban daki yana a'udhu Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith Allah ka tsare ni daga shaytanu maza da mata hadisi cikin Bukhari da Muslim gashi annabi ya ce suturar da ke tsakanin al'aurar dan adam da aljanu shine zai shiga ban daki ya ce bismillah ma'ana idan baka ce bismillah ba ashe aljanu za su iya nakasa ainihin halitta daga cikin halittunka dan haka al-Imam Ibn al-Qayyim a cikin littafin shi At-Tibb an-Nabawi ya ce mafi yawancin waɗannan gwaiwa da mutane suke samowa da wannan ainihin mutuwa a zakari ya ce duk a bandaki ne sakamakon rashin waɗannan suke yi ka shiga bandaki ba ka yi bismillah ba ko ba ka yi wannan addu'a ba ka shiga kana fito ka shiga da kafar dama ka shiga kana zancen duniya kawai al'amari ya dame ka dama aljanu suna cikin sankane yana jin haushinka kana buɗe al'aurarka kenan sai hura gulanka sai a ce gwaiwa sai kame a zakarinka sai a ce wani a zakari ta mutu duk yadda za a buga duniyar nan sai a ce an kafa magani an kafa kaza ko an je an nemi an yi maka karatun alqur'ani an yi maka addu'o'i in Allah ya taimake ka ka warke Allah kuma ya kaddar wannan larura ita ce ajalinka shikenan sai ka tafi haka domin kar mutane shakka ta shige su cikin alqur'ani dan Allah mutum da wasu ka kwanta asibiti wasu ba su warke ba suna da yawa amma an daina zuwa asibiti ba a daina ba to in ka je an maka karatun qur'ani an yi maka addu'a karkace ku yaya ban warke ba a'a wannan sanadi ne na neman waraka waraka a wurin Allah har ka dauki imani ka dora akan malam wani al'amari ya lalace maka imanin ka ya zama akan Allah sannan ka bi wannan hanya sannan duk abin da za a karanta na daga abin da za a yi magani da shi kar a sake a ketare alqur'ani da sunna duk addu'ar da za a yi ta kar a sake addu'an nan komai kyanta da dadin ta kar ta zama da wani harshe sai da larabci jama'a mun fahimci wannan hadisi ya zo sahihi cikin sahihul bukhari fa manzo Allah ya shigo ya sami Aisha ta ne wata mace a yahudiya ruka har arne ya zo yake kai mishi ruka kuka ka cancanta haka ya halatta kenan a cikin shari'ar musulunci muna da kasar da muka fara bayani akan irin waɗannan mas'aloli mun yi kasar 290 amma mun dakata muna nan wata ran za a ci gaba akan su insha Allah sai ainihin annabi ya same ta ta kama wannan bayahudiya ta nema ta ruqa annabi ya ce me kike yi Aisha sai ta ce kuntu arqiha ne mata ruqa ne mata ruqya ne mata tawaida addu'a nake mata sai Allah ya ce alijiha bi kitabillahi to baki mata da littafin Allah ka akasso sun kulle sun littafin Allah duk abin da ya saukaka kuna da dan yaro da daddare ne mike da daddare yana ta kandara ihu yana fitita to karkace da takaddaran nan bari aka ji gidan malam bari a a'a kai musulmi ne to daga yaran nan yi mishi karatun alqur'ani gurgurdan abin da ya saukaka qur'ani duk baki dan shi alkhairi ne magani ne Allah ya ce wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin wannan min ba min ce ta tabbibiya dake nuna wani bangare ne na qur'ani ba wani ba a'a wa nunzilu min alqur'ani muna saukar da alqur'ani da yake duk baki dan shi waraka ce da rahama ga mu Fatiha ka iya karanta wannan yaro balaki da nasu ka iya karanta mishi alif ba min ka iya kullun kitabun ma duk littafin Allah ne karanta kama shi zaka ka karanta mishi kama shi zaka ka karanta mishi ka toba mishi duk wanda kai akan haka ya dace da suna ba kai ku jama'a mun fahimci wannan da ke ku saboda haka mas'alar mai sauki ce amma ke mun yi cikakken bayani babu larurar duniya da zaka halatta maka ka je wurin boka tsakaninka da boka sai dai gaba yadda ka san annabi da kafi jama'a mun fahimci wannan da ke ku Allah madaukakin sarki ya shirya bayan da mun gama wannan bayani sai mu ci gaba da karatun mu Al-Sheikh Al-Muhaddith Al-Allama Abu Abdurrahman Muhammad Nasir Din Al-Albani yahfidhahullah yace ar-ruku'u ruku'u to kamar yadda muka fara bayani jiya inda dai wannan littafi sallah yake karantawa yake siffanta irin ta annabi ko to tunda yace ar-ruku'u wannan alif da lam din to ka dauka cewa ainihin lil ahad ne lil ahad dhihin wani irin ruku'u ne wanda an shigar da shi cikin tunanin kwakwalwarka dama shine an shigar da tunanin sallah ake siffanta maka irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu da kace ar-ruku'u sai kace ruku'un annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin na shehu ba ba irin na limamin mazhabi ba amma ruku'u irin na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kana sallallahu alaihi wa alihi wasallama idza faraga min al-qira'ati sakata sakatatan wannan annabi in ya gama karatun Fatiha da sura sai kuma ya danyi shiru kadan wannan hadisi gashi yace Abu Dauda wal Hakim su suka ruwaito shi wa sahahu kuma Hakim ya inganta shi muwafaqatan sahabi al-Imam Sahabi yayi muwafaqa da ainihin Hakim sai malam yace wa hadhihi sakata wannan shiru da aka ce qaddara Ibn al-Qayyim wa ghayruhu bi qadari ma yataraddi ilayhi nafsu Ibn al-Qayyim da shi da wani malami sun kwatanta shi gurgurdan yadda mutum zai sauke numfashin shi ma'ana yayin da ka gama qira'a din nan ka san kamar wata tafiya ce kai to za ka dan samu dama ka sauke numfashinka ko gurgurdan haka ne dan yin shiru din ba so ake daga ka gama cewa minal jinnati wan nas Allahu akbar a an kace minal jinnati wan nas Allahu akbar kada an tsanta mushi dan kadan ko kwatan kwatan haka ake sifanta to kuma ga lokaci Allah shi ne sai gobe insha Allah ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka